أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله مدعوكي دي ساكي خدمو أولاً ينينا أكو نوات رمضان الشكالة جبو ليلة ليه حدود 40 نهجر من زن الله صلى الله عليه وسلم أتوانا ينينا لربا لكم شيني تقص قوات بير الشكالة جبو دا شاترة لساف ميلادية. ذا متاشي يوم آية دلي دا 80 دا دايا السورة آل عمران كميدا مكجي كراتن ونن آية دا كما عين دا سكبيتا قدابيو كو أكسن قباتا. يقول الله تبارك وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ألا من أكينا شوى لقد سمع الله حقيقة ألا ياجي قول الذين قالوا مغنر دفروت ودنن دسكتي إن الله للي ألا نجيسو سكتي ألا فقير مبكاتين ونحن أغنياء مكم مودتان. تو ألا ياجي مغنر سنكتب ما قالوا للي زام ربوتا أبنن دسك أنبتا أكي أيشي kuma za a ba su sakamako akai. Wa qatlahumul anbiya sannan kuma za mu rubuta abinda suka yi a baya na kashe annabawa, kisan annabawa bi ghairi haqqin ba tare da haqqi ba. Wa naqulu kuma za mu ce dhuqu adhabal hariq, wato ranar kiyama lokacin da za a sa su a azaba a wuta. za mu ce da su kudandani azabar wuta gobara mai konawa zalika wannan abin da ya gabata da aka ambata na sakamako sababin sa shine bima qaddamat aydikum saboda abinda hannayenku suka aikata ne aikin baki ne amma an danganawa hannu saboda ana nufin abinda mutum ya aikata da kansa wa anna Allah saboda kuma kasancewar ayyuka biyu aka ambata akwai aikin baki da aikin hannu sai aka rinjayar da aikin hannun kasancewar galibi ana cewa mutum hannunsa ne ya aikata kisan annabawa shine da hannu shi ko cewa Allah faqiri ne ai da baki suka yi shi kuma duk wannan aikin an dangana wa hannunsu ma'ana ana nufin anfusahu wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid kuma a san cewa lalle Allah ba mai yawan zalunci bane nan sigar mubalaga bata nuna wani abu ma'ana dai Allah ba mai zalunci bane ko misqala zarra baya zalunta ga bayinsa lil abid alladhina to kafin mu je kan wannan mu ji abin da ya gabata kuma mu karanta abin da malam ya ambata farko dai Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana ishara ne ko in ce ya mana magana ne akan wani abu da wasu suka ambata a zahirin alqur'ani ba a faɗi sunan mutum ko mutanen da suka yi wannan furuci ba amma ya zo a littafan tafsiri kusan galibin littafan tafsiri duk wanda ya magana akan wannan ayar yana kawo wannan kissa wanda daga cikin asalinta a cikin sira ta Ibn Hisham wanda Ibn Ishaq ya kawo a cikin littafinsa na sira mashhuri ya kawo wannan kissar cewa wata rana sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya je wucewa sai ya shiga baitul midras to an ce baitul midras gidan ko ɗakin karatu wurin karatu na Yahudawa wurin ibada amma asali suna nufin wajen ibada ne to a cikin wurin ibada suke karatu ana kiran dama tsarin su ma yaran su na Ibriya haka suke kiran wurin midrash midrash ana nufin wato wurin karatu kuma ana nufin rubuce-rubuce na tafsirin littafin su na At-Taura haka suke kiransa midrash to midras da larabci wurin karatu ko ɗakin karatu shine bait midras to wata rana sayyidina Abubakar ya bi ta wurin sai ya same su akwai wani daga cikin su ana ce masa Finhas ibn Azura a cikin malaman Yahudawa sayyidina Abubakar ya yi masa nasiha cewa ka ji tsoron Allah malaka musulunta sai ya ce yaushe zai musulunta bayan Allah din mabukaci ne a wurinsu kuma su ne mawadata su sun wadata daga Ubangiji inda za su yi imani da shi da bai ce musu man dallazi yuqridu Allah qardan hasanan ba wannan faɗin cewa mai son wane ne kai wanda zai baiwa Allah rance Allah kuma ya ninka masa ninki da yawa to sai suka fahimce ta a matsayin bukata ce Allah yake yi tunda ko Allah mai bukata ne su ba za su yi imani da shi ba an fahimci wannan yawa to wannan ita ce kissar da lokacin da sayyidina Abubakar har ya mari mutum ya kasa haƙuri da abin da ya ambata kuma ya kawo shi mutumin ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga shi sayyidina Abubakar ya mare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Abubakar ya ce me ya faru ya ce ai ga abin da yace sai shi Finhas ya ce a ƙarya ne ba ai haka ba shine Allah maduki ya saukar da wannan saboda gaskata abin da Abubakar ya faɗa kuma ya zama cewa wannan mutumi a tona masa asiri to shine Allah maduki ya faɗi wannan to wasu malamai duk suna faɗin wannan dai shine asalin wannan kissa tare da cewa rashin faɗar in ba a faɗi ma waye yayi ba sanannen abu ne dama irin wannan maganar irin ta Yahudawa ce suna faɗin wannan maganganu na rashin ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan maganar tana cikin maganganun da fi'ilan a aikace hakikatan yahudawa sun fade ta koda yahudawan da ake magana a nan mun fahimci wannan kissar mun fassara wannan ayar da cewa sababin nuzulin ta shi ita ce wannan kissa da muka ambata to an yi wannan abu ne a yaushe a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka irin wannan lafazi na kiran Allah a ce masa faqiri ba a wannan lokaci aka fara ambatar sa ba a gun yahudawa iyayensu da kafin ma haihuwar kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tintintini iyayensu yahudawa malaman su na da a cikin littafin su na Talmud sun ambaci wannan lafazi da suke cewa Allah ya gagara yin wani abu ko su ce Allah yana buƙatar wani abu faqiri ne suna ce masa yamek yamek ana nufin faqiri yana nan nassan ƙuruƙuru a cikin littafin Talmud to ba ma buƙatar sai an ji a Talmud sannan a tabbatar cewa wannan abu ko kissa ta tabbata faɗin Allah ya ishe mu cewa wannan abun an faɗe shi sawa'un a zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka faɗi ko kafin wannan zamani domin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne lokacin an riga an gama rubuta Talmud alal aqalli ne waɗanda ake kira masu sharhin Talmud wanda ake kiran su Amurayim sun gama aikin su lokacin wanda suka biyo bayan su ana ce musu Saburayim lokacin su ne basu ma zo ba sai a lokacin khalifofin Bani Abbas aka samu waɗannan suka zo suka fara ta'liqi suna idafar abin da suka kara a ciki wannan dai ba zancen nake so mu shiga ba amma abin da nake so in faɗa shine umumin wannan ayar yasduqu akan mana in aka ɗauki wannan ayar yadda Allah ya faɗe ta cewa Allah ya ji maganar waɗanda suka ce kaza da kaza da kaza a nassin ayar bai ishara zuwa ga zamanin da aka faɗa ba don haka ko mutum ya ce kissar ta hanyar Ibn Ishaq asirarsa ba ingantacciya ba ce to tabbace yahudawa sun faɗi wannan a tarihin rayuwarsu a wani lokaci ko can baya ko kuma a zamanin manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam an gane me ake nufi insha Allah don haka magana ce ta yahudu sun ambace ta don nuna na ƙasa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma sanannen abu ne a cikin maganganun yahudawa a cikin littattafansu ba sa ihtirami ba sa girmama Allah maɗaukaki wajen magana da shi ko ba da labari a kansa za ka ji suna magana da shi kamar wani abokinsu kamar wani uba da ‘ya’yansa kamar wani mai gida da barorinsa haka suke magana da Ubangiji subhanahu wa ta’ala bal zai yi abu su ce a’a zai ce a yi su ce munki za su yi masa tsawa don me za ka yi kaza duk haka za ka ji a cikin littattafansu ma za ka ba buƙatar a ce a yi wani abu ma har wani yanzu a zamanin yanzu wani bai yahudu ya ce ai su ba su ga wannan abun a rubuce a cikin attaurarsu ba ballantana su gaskata shi an gane wannan zancen yawa kuma da wannan nake so in faɗakar da mu musamman dai ɗaliban ilimi da suke mai da hankali kan karance-karancen littafan wasu addinai a kula da cewa asalinka a matsayinka na musulmi abin da yake ginshiki a wurinka na imani farko kuma ƙarshen lamari shine abin da Allah ya faɗa duk abin da Allah ya ce an yi shi to zamanka musulmi lafiya zamanka mai imani lafiya shine ka gaskata wannan abin kar ka samu kokonto a cikinsa kasancewar kana tattaunawa da yahudawa ko kiristoci don ka lazimta musu wani abu da ke cikin littafansu don su yi imani da alkur'ani baya sa ka tafi yawo cikin littafansu don tabbatar da abinda Allah ya faɗa abinda Allah ya faɗa ko an samu a littafansu ko ba a samu ba gaskiya ne faɗin Allah ɗin ya ishe mu inda mu mun yarda da Allah duk abinda ya faɗa gaskiya ne amma la'alla wajen abinda ya shafi ko tattaunawa da su ko rubuce-rubuce da za a ja hankalinsu a yi musu ilzami da a ce to gashi a littafan kuma akwai kaza akwai kaza akwai kaza ko da za su ƙaryata wannan abinda aka ambata Allah ya sa mun gane wannan haka duk mutum musulmi wajibinsa ya gaskata abinda Allah maɗauki ya faɗa to nan Allah maɗauki yana ba mu labari mu kyale wannan zancen Yahudawa Allah na ba mu labari laqad sami'a ma'ana Allah ya ji qaulal ladina qalu inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Sam'ullahi sifa ce daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Ana siffanta Allah da sifatu mene? As-sam' shine ji. Allah mene? Mai ji ne. Allah mai ji ne. Laqad sami'a haqiqa ya ji. Kuma wannan wurin an karfafe shi da mu'akkidat guda uku. Abubuwan karfafa zance har guda uku. Da al-qasam al-muqaddara akwai rantsuwa da ake kaddarawa. Wallahi laqad akwai kuma lamun din da ta bayyana akwai kuma ita qaddin naka laqad akwai abubuwa uku naka tunda Allah ya faɗi wannan ai bai kamata wani mai hankali yayi kokwantan an yi abin nan ko ba ai ba ko dan wannan abin da aka ce laqad haqiqa lalle Allah subhanahu wataala sami'a Allah ya ji qaulal ladina qalu kaza wa kaza naka sifatu sam'i thabitatu lillahi tabaraka wa ta'ala illa dan karin bayanin da za a faɗa anan shine malamai suna kasa ji na Allah zuwa kashi biyu ji iri biyu ne mana sifatu sam'i bin nisbati lillahi tanqasimu ila qismain kashi na farko ma'anarsa shine al-istijaba istijaba wanci laqad sami'a ay laqad ajaba yakan zo da wannan ma'ana din kamar da annabi Ibrahim yake faɗi ga Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbi lasami'u du'a lasami'u du'a abinda ake nufi la mujibu du'a ay mustajabu du'a Allah mai jin addu'a ne mana in an yi yana ji kuma yana amsawa wannan shine kashin farko kashi na biyu suka ce abinda ake nufi da sam'ullahi shine idrakul aswati wannan abinda muka saba faɗi cewa ji shine mene a riski sauti duk abinda yake min tabi'atihi an yusma'a fa Allah tabaraka wa ta'ala yudrikuhu ay yasma'uhu duk abinda yake a dabi'arsa ana jin sa yana da sautin da za a ji to Allah yana jin sa to shi ma wannan din malami suka kasa shi kashi uku shi wannan idraku al aswati nau'i uku ne nau'i daya ko in ce yana da ma'ana uku yana zuwa da ma'anoni guda uku akwai inda in aka faɗi sam'in na idrakil aswati ana nufin tahdidi tahdidi shine barazana da tsoratarwa misalin sa shine wannan ayar laqad sami'a Allahu qaulal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya wannan a wannan babin yake mana Allah subhanahu wa ta'ala kamar yana cewa ne ku kiyaye an ji fa abin da kuke faɗi ma'ana ana tsoratar da su ana razanar da su ku mai da hankalinku shine ake nufin ana tsiraitinin ɗinsu ku mai da hankali Allah fa ya ji kamar mutum ne idan ka ji yana gulmarka me za ka yi ka ce wana ina fajinka kaga nan ba so kake ka ce ba tabbatar da maganar kawai ka ji sautin bane akwai wata alama ta nuna cewa ya mai da hankalinsa kuma ya kiyaye za ku haɗu an fahimci abin to wannan ma'anar ɗaya ce daga cikin ma'anonin as-sam'u a cikin alkur'ani wannan kuma ayar da muke karantawa yau ita ce misalinta an fahimci abin yawa ma'ana ta biyu ta as-sam'u a wurin malaman tauhidi dangane da siffar as-sam'u a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ita ce at-ta'yidi at-ta'yid ma'ana akwai sam'i inda yake zuwa ma'anarsa shine karfafawa goyen baya da bada nutsuwa da wato tabbaci cewa ba komai ba abin da zai same ka kamar da Allah madaukaki yake gaya wa annabi Musa da annabi Harun innani ma'akuma mene asma'u wa ara ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani ma'anar ina ji ina gani uayyidukum ina karfafar ku an gano nan wannan ita ce ma'ana ta biyu yan na farko da ya kamata ku gane ko an fassara da tahdidin ko ta'yidin duk abin da yake tabbatarwa dai na farko yana tabbatar da sam'in aswati idrakul aswati dan haka Allah mai ji ne ba tawili ake wannan ba ma'anonin da suka zo a Qur'ani da za a iya fahimtar wannan lafazi a cikin sa shine ake ambatawa mun ji ma'ana nawa yanzu biyu ma'ana ta uku shine al-ihatatu wa shumul al-ilmi Allah yana cewaye da duk abin da ake fadi da ake cewa da ake aikatawa ba abin da kifta daga ilimin sa wa shumul al-ilmi da cewa ilimin sa ya ga mai komai da komai ba abin da ake da bai sani ba ba abin da ake da za a ce baya ji to wannan as-sam'u yana zuwa da wannan ma'anar shi ma kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fadi qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma to nan idrakul aswati ake nufi amma ana nufin mene shi ma cewa ya riski komai da komai duk abin da aka yi a wurin ya ji shi kuma mai shaida ne shi akai wannan dai daga cikin karin bayanin da malamai suke don a ƙara fahimtar a wannan sifa ta Allah don haka a dunkule ne Allah maɗauki yana gaya mana cewa ya ji furucin waɗannan da suke cewa shi faƙiri ne su ne mawadata wani kuma babu mai faɗin wannan abu sai Yahudawa daga cikin abin da muka tattauna jiya abin da ya shafi rowa malamai suna ambata a cikin ɗan adam mutanen da suka siffantu da siffar rowa sama da kowa ba irin da Yahudi karamci ƙanƙanin abu ne a wurinsa a ɗabi'arsu su da junansu ballantana wani wanda ba su ba wanda suke ganin dama ba mutane ba ne ma cikakku kuma babu wanda ya fi kwaɗayin ya zauna a duniya irinsu kuma babu wanda yake da kwaɗayin ya tara duniya irinsu a tara da yawa a hana ko kaɗan kuma a zauna a duniya a ji daɗi wannan siffofin babu ɗan adam da ya siffantu da su irin bai Yahudi an fifi waɗannan abu shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi kun ga wannan abun sai ya nuna musu wadatar da suke da'awa suna da ita to wadata ce ta ƙarya domin mawadacin da baya bayarwa alama ce ta cewa bai gode akan abin da aka ba shi ba kamar yadda muka tattauna wannan ajiya sannan mawadaci da zuciyarsa kullum take kwaɗayin ya ƙara tarawa to babu wadata tare da shi don haka hatta wannan abin da suka aibanta Ubangiji a kansa a cikin rayuwarsu sai da Allah ya nuna ƙaryarsu a kan haka don haka maganar wadata a gunbe ya gude ba haka ba ne na farko ba shi da wadatar zuci tunda ya fi kowa kwaɗayi ba shi da wadatar rayuwa tunda ya fi kowa kwaɗayin ya tabbata a duniya sannan kuma ya fi kowa ruwa kun fahimci zance na ma'ana wannan maganar ta danganawa Allah faƙiranci da danganawa kansu bisa ƙarya su danganawa kansu wadata sai da Allah ya ƙaryata ta a cikin rayuwar bai Yahudi zancen wadata babu ita la a zuciyar bai Yahudi la a aikace ka iya cewa sun mallaki tattalin arziki da sauransu ko ba haka bane amma galibi abinda suka mallaka ko na makirci ne ko na samun ƙarfi akan su mallaki sauran mutane amma jin daɗin abun su kaɗai a gun kansu kaɗan ne a cikin rayuwarsu idan ka kula da su saboda irin yadda suke matsawa kansu a rayuwa Allah dai ya kyauta ina dai jan hankalinmu wallahi mu ƙara gaskata alƙur'ani cikin duk abin da Allah maɗauki ya faɗa duk abin da kaga Allah ya faɗe shi to maganar gaskiya sai ka samu ita ce wannan gaskiyar abin da Allah ya faɗa kuma kar ka taɓa bari ka samu kokonto akan wani abu da wani ya faɗa ko akan wani abu kai na alƙur'ani don wani ya faɗi wata magana ko kai baka fahimci abin da Allah ɗin ya faɗa ba ko ka fahimci ƙur'ani ko baka fahimce shi ba kada wani ya ɗauke ka daga kan ƙur'ani sakamakon wata magana da zai faɗa da zai nuna ƙur'anin ba haka yake ba an gane zance na yawa musamman dai ina magana ga waɗanda suke tattaunawa akan abin da ya shafi comparative religion lalle ka ƙara ƙarfi a zuciyarka dangane da abin da Allah ya faɗa kar ka bari ka samu kokonto ballantana a ce ka shiga cikin yanayin da kana nema ka gaskata littafan Yahudu da Nasara me yake cikinsu ka kiyaye wannan abin kada ka bari ka faɗa cikin wato kuskure a addininka wanda zai raba ka da addininka kar mu ci lokaci da yawa Allah maɗauki yana cewa laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta abin da suka faɗi sanaktubu nan shi ma na tabbatar da shaida ne kamar abin da muka ambata ne dangane da ilimi akwai ilimin Allah tun fil azal ma qabla at-taklifi akwai kuma ma ba'da at-taklifi alladhi yatarattabu alayhi al-jaza'u wal iqab to shi ma wannan sanaktubu ma qalu din wannan nabiyun ne ba wancan ba wancan na farko da ma an yi shi a lawhil mahfuz ko wannan nabiyu sai sa malamai wasu malamai suka fassara cewa wannan nabiyun ana nufin mala'iku ne sanaktubu ay sataktubu al-mala'ikatu ma'ana mala'iku za su rubuta kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗi a suratul zukhruf am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun kaga wa rusuluna ladayhim rusuluna anan su ake nufi mala'iku haka mala'iku sune masu rubutawa dan haka sanaktubu din nan Allah yana nufin mala'iku suna rubutawa kamar da kuma ke cewa wani hannu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun mun fi ku kusa da shi amma ku ba ku sani ba nan ana nufin mala'ikun mutuwa lokacin da suka zo karbar rai duk malamai sun fassara wannan da wannan dan haka wannan ma abin da ake nufi rubutun mala'iku wanda daban yake da rubutun lauhil mahfuz wanda Allah ya yi shi tun fil azal a can a bacin kafin halittar dan adam ma'ana anan shi ma karin wani tahdidi ne cewa za mu rubuta wannan dan a kafa muku shaida da shi ran kiyama yadda ba dama ku yi musunsa wannan abin yana tsoratar zai tsoratar da mai karatu cewa Allah subhanahu wataala bai dauki magana a kansa da wasa ba shi yasa ka kiyayi fadin magana dangane da Allah baka da ilimi a kansa kun ga wannan mutanen yahudawa ba su san Allah ba suka faɗi wannan magana ko dan reni ko dan kuma wani abu dai na karkacewa a zuciyarsu suka faɗi wannan magana suka faɗa masa wannan magana ta nakasu cewa shi fakiri ne wannan mummunar magana ce kamar da amma ta mana yana daga cikin dabi'unsu to Allah madauki saboda girman magana da yake gaya musu mun faji abin da kuke faɗi mun kuma rubuta shi ma'ana hujja ta hau kanku babu zancen musu ran kiyama kuma za a muku azaba akan sa shi yasa yace yayi akafin wani abun kuma da suka aikata akan wannan sai ce waqat lahumul anbiya ai sanaktubu ma dinnan shine maf'ulun bihi mabniya ce akan sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi sanaktubu ma qalu mausuliya ce ma'ana sanaktubu alladhi qalu ai ash-shay alladhi qalu sanaktubu wannan abun da suka ambata zamu rubuta wa sai ga wawun ta'atafi qatlahum sai akai atafin wannan akan ma din mabniya ce a ginin ta na harafi amma kuma a mahallin ta menene mahallin me nasaba ne shi yasa ya zama wa qatlahumul anbiya an fahimci abin yawa ma'ana haka nan zamu rubuta abinda suka yi na kisan annabawa akwai kira'ar da wasu malamai suka karanta cewa sayuktabu ma qalu wa qatluhumul anbiya sayuktabu ala ma lam yusamma fa'iluhu ko sannan kuma sai akai atafin wa qatluhumul anbiya za a rubuta shi nan ba a faɗi waye ba za a rubuta kun ga a wannan wanda muka karanta sanaktubu dan idafa zuwa ga waye mai rubutu Allah subhanahu wataala ya faɗa yawa yayi amfani da nunun jam'i ta fakhama ta girma nunul azama yawa jam'i na azama to a wata qira'ar sayuktabu ma qalu za a rubuta abin da suka ambata wa qatluhumul anbiya sai zama ma naibul fa'il ne in an bi wannan in kun fahimci masu fahimtar larabci nake gaya ku ko wanda suka san ka'idar nahwu a qira'ar farko sanaktubu ma maf'ulun bihi ce ma din a qira'a ta biyu sayuktabu ma za a rubuta ma din ya zama naibul fa'il ko qatluhum shi kuma ma'tufun akan naibul fa'il don haka shi yasa ya zama shi ma marfu'i yau wa qatluhumul anbiya da kisan da suke wa annabawa bi ghairi haqqin ba tare da haƙi ba me ake nufi da wannan bi ghairi haqqin akwai kisan annabawa bi haqqin yau don haka wannan a wani babi yake babin da ba shi da mafhumi za a ce la mafhuma lahu ma'ana ba shi da mafhumin mukhalafa kada ka ce tunda Allah ya ce sanaktubu wa qatluhumul anbiya bi ghairi haqqin sai ka ce to idan qatalu bi haqqin ba za a musu komai ba la ba haka bane innal anbiya qatluhum kulluhu bi ghairi haqqi duk wanda ya kashe annabi to ba da haƙi yayi ba babu wanda zai kashe annabi kuma ya zama cewa yana da haƙi ma'ana da haƙi ya zama kisan daidai ne wa zai kashe annabin Allah kuma sannan ya zama daidai yayi babu an fahimci abin da haka shi yasa nan suka ce wannan kaidi da aka sa bi ghairi haqqi kaidi ne kashif haka suke kiransa kaidi kashif ma'anarsa shine li bayanil waqi'i yana bayanin waqi'in abin da ya auku ne ko kuma a ce masa mubalaga ce wajen munana abin da suka aikata mubalaga ce wajen munana abin da suka aikata ba mafhumi ne da shi ba indai kun gane me ake nufi da mafhumi mafhumi shine an ce an yi kaza dan kaza to sai wani ya ce to wanda aka yi ba dan kaza ba shi bai shiga cikin wannan hukuncin ba to wannan babu ma'ana babu wani annabi da ake kashe shi bi haqqin a duk kisan annabawa bi ghairi haqqin ne dan haka mubalaga ce wajen siffanta mummunan aikin da suka yi cewa suna kashe annabawa haka kawai babu dalili dan tabbatar da cewa su azzalimai ne a kisan annabawa an fahimci wannan to mu je sai ce wannan qulu dhuqu azabal hariq kuma za mu ce kun gani an kawo shi da mubari'i cewa ran kiyama za a ce da su dhuqu azabal hariq ko ran kiyama ko kuma a kabari ko a ran kiyama ko kuma a kabari domin ana musu azaba tun a kabari tun kafin ranar kiyama to a kabari ko a ran kiyama Allah zai ce da su dhuqu azabal hariq ko dandane azabar gobara azabar konawa wanda za ta kona ku kunan da zai taba jiki ya ratsa shi har zuwa cikin zuciya kuma da malam zai zo an mata mana Allah ce zalika bima qaddamat aydikum wannan abin da ya gabata na wannan sakamako saboda abin da hannayenku suka aikata ne kuma da an mata mana dazu an ambaci hannaye ne amma ana nufin su suka aikata rayukan ne iktasabu zalika ala anfusihim yawa su suka aikata wannan suka tsorushe shi a matsayin aikin da ya cancanci irin wannan sakamako daga gare su sawa'un da baki suka yi ko da hannu ko da kafa ana iya kiransa bima qaddamat aydikum wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid kuma Allah baya zaluntar bayinsa mu karanta abin da malam ya ambata malam ibnu sa'di yake cewa yukhbiru ta'ala Allah madauke na bada labari an qauli haula al mutamarridi nan ne aiko yawa da yake bada labarin waɗannan kangararru alladina qalu aqbah al maqala wanda suka fadi magana mafi muni wa ashna'aha mafi dai muni har yanzu wa asmajaha mafi muni har yanzu kan larabci da fadi yake duk wannan kalmomin guda uku duk muni ake nufi alqabihu shine as-samj alqabihu kuma shine shani' har yanzu abinda yake mummuna masu amma suna bambanta mummuna ta bangaren abun aibi shine shani' mummuna ta bangaren taba shi da dandanawa shine samj mummuna ta bangaren umumi kuma shine qabih wasu sukan bambance amma duka abinda ake nufi mummunan abu sun fadi a cikin maganganu mafi muni mafi abin kyama mafi tsananin a nesance shi fa akhbara annahu qad sami'a maqaluhu Allah sai ba mu labari cewa ya ji abinda suka fadi duba wani irin ladabi da zaka samu a gun malamai malam kamar bai soye nana ta wannan maganar ba ko sai kawai yayi ishara da ita saboda girmama Allah subhanahu wa ta'ala abinda aka faɗa aka riga aka gane shi to ba sai ka nana ta shi ba aka ce an faɗi kafirci an faɗi kafirci in ka faɗan ba laifi ba ne amma nuna girmamawa ga Allah sai ya kyale dantan kawai bai ce sun ce kaza bai sake nana saboda ka riga ka karanta a cikin nassin alqur'ani cewa sun ce Allah faqiri wa hum agniya kamar da suka ambata to sai ce fa akhbara annahu qad sami'a ma qaluhu wa annahu sayaktubuhu wa yahfazuhu cewa zai rubuta shi kuma sannan zai kiyaye shi ma'a af'alihim ash-shani'a tare da ayyukan su munana wa huwa menene ayyukan su munana din qatluhumul anbiya an-nasihin kisan da suke wa annabawa masu nasiha qatluhumul anbiya ko da ke zance larabci ku iyale shi musan idafar an ce qatluhum sai kuma aka ce al-anbiya cikin hadisi cikin nassin aya qatl masdar ne أن إضافر مصدر إلى فاعله أئل ونن ينا أيكن نصب أكم مفعول به مغاني من إضافة المصدر إلى الفاعل قد يضاف إلى المفعول أما نن تندن سن قتل إني وإيه قتل هم سوسوا سوء أن يهودوا وقتل قتلهم da kisan da suka yi wa sai a ce al'anbiya'a karka ce al'anbiya'i don ba magana mudaf da mudaf ilayhi bane kun gane larabci yawa to wannan yana daga cikin ayyukan su kashe annabawa masu nasiha abu ne sananne a gun yahudawa ko a cikin littafin yahudawa a tarihin yahudawa ga duk wanda ya karanta sun shahara da kashe annabawa ba annabi isa kawai suka yi kokarin kashewa ba sun yi kokarin kashe shi Allah bai ba su dama ba ba su kashe shi ba amma kafin shi sun kashe wasu annabawa din sun kashe wasu annabawa kuma yana nan a cikin littafin su su da kansu suna fadi to wannan irin abin da suka yi mummunan aiki ne wanda Allah subhanahu wataala ya rubuta dangane da su dangane da wannan abin da ya shafi sababun nuzul da aka ambata cewa zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane suka zo suka yi wannan abu ko suka fadi wannan magana wasu malami suna cewa to kamar da malam tsabari ya kawo cewa wani zai iya cewa ya za a yi atafin aikin kakanninsu akan aikinsu su na yanzu kuma a yi musu azaba ɗaya kun fahimci zance na in mun ɗauki abin ya faru ne a zamanin manzon Allah sun shine wannan da suka ce alladin laqad sami Allahu qawla alladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya wanda suka faɗi wannan in yahudawan zamanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to da aka tashi fadin laifin sai aka yi atsafin kuma wani laifin daban domin su waɗannan na zamanin manzon Allah sun ai ba su kashe wani annabi ba kun gane amma an yi atsafin aikin kakanninsu ne akan aikinsu shine tsabari yace wannan karka fahimce shi haka domin kuwa ai aikin da kakannin nasu suka yi su na yanzu na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yadda da shi kuma sun amince da shi suna ma alfahari da shi wanda ko yake yadda da abu yake alfahari da shi ko bai aikata ba ai ana ba shi hukuncin wanda yi yanzu in mutum bai kafirce ba sai ce kafirci da kyau yake yace kafirci yana burge shi amma shi ba misali an san shi musulmi ne sai ce kafirci da dadi misali kuma ya yadda a zuciyarsa kafircin dadi ne da shi mai hukuncin sa ya kafirta tunda ya nuna kafircewa Allah abu ne wanda zai iya yiwuwa ma har ya zama abin a yaba masa ne kun fahimci wannan da haka duk wanda ya yadda da aikin wani da ya gabace shi ko babansa ne ko ba babansa ba ko kakansa ko dan danginsa ko ba danginsa ba zuriyarsa ko ba zuriyarsa ba in ya yadda da wannan mummunan aikin za a iya tashni'i da tahdidi a kansa a tsoratar da shi akan sakamakon wannan aiki din shine malam tsabari yake ambatawa dangane da waɗannan in kun gane ne siyakin ayar insha Allah an fahimta ko to mu ci gaba sai ce wa annahu sayu'aqibuhum ala zalika ashadd al'uqubati kuma Allah zai musu uquba akan haka hakiki tsananin uquba mai tsanani wa annahu yuqalu lahum kuma za a ce da su badala qaulihim inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya a madadin faɗin da suka ce Allah ne faƙiri su kuma mawadata za a ce da su duku azabal hariq wanda ko yake mawadaci yaushe za a kona shi an manta da zancen an tsallake abubuwa da yawa a nan wurin ko in ka kula da ayar an tsallake maganar yana da dukiya in yana da da'awar dukiya an tsallake maganar ya bada dukiyar ta zama fansa kar a yi masa azaba har an zo kan cewa za a gaya masa kawai za a yi masa azaba ashe dukiyar da yake da'awar shi mawadaci ne ba za ta yi masa amfani ba kun gane abin da ake faɗa nan yau don haka ashe da'awar dukiya da'awar wadata ba zai musu amfani ba tun daga abin da za a ce musu a madadin faɗin da suka ambata na cewa su ne mawadata zuko azabul hariq al muhriq abin da ake nufi da al hariq mai konawa ma'ana ku ɗanɗani azabar konawa azabar wutan nan da take konawa al muhriq nafid min al badani ila al afidati wanda take kona jiki ta ratsa jikin hatta kai ga zuciya wannan wutar ita ce wannan wa anna azabahum kuma sannan a bayyana musu cewa azabar da za a yi musu laysa zulman min Allah lahu ba zalunci bane Allah yake musu fa innahu laysa bidhallamin lil abid Allah ba mai zalunci bane ga bayinsa Allah ba mai zalunci bane ga bayinsa nan bayi wannan iri ake nufi in an dauki ana magana ne akan waɗannan kafirai gashi irin azabar da za a yi musu Allah ya kira su abid to na irin abid din wani irin bayi ne bayin Allah min haithul umu cewa bayi ne waɗanda suke bayin Allah qahran ko yawa waɗanda suke bayi ne na Allah akan tilas su bayi ne na Allah suna karkashin ikon sa da mulkin sa ba su da damar su fita daga karkashin ikon sa ba ana nufin bayi salihai mutanen kirki ba dan haka wanda duk aka yi masa azaba ai kun ga saboda laifin sa ne to amma yana nan a bawan Allah to sai a nuna masa wani ƙarin kaskanci bayan cewa bai isa hana wa kansa azaba ba to yana nan kuma a bawan Allah kai Allah da hikima yake in yi magana an hango abu to wannan shine sai ce laysa bi dhallamin lil abid fa innahu munazzahun an zalik Allah abin a tsarkake shi ne daga yin zalunci Allah baya zalunci duk abin da yace yayi to daidai yayi in ya azabtar da mai laifi to yayi ne bisa adalcinsa ba bisa zalunci ba wa inna ma zalika biman qaddamat aydihim sannan malai shi gaba da cewa wannan abin da aka yi musu saboda abin da hannayen suka aikata ne min al makhazi na abubuwan kaskanci wal qaba'ihi da munanan ayyuka allati awjabat istihqaqahum al azaba wanda suka sabbaba musu cancantar azaba wa hirmanahum al thawaba kuma da hana musu wato samun lada wa qad dhakara al mufassirun ma laysa lil malaman tafsiri sun ambata anna hadhihi al ayata shiwa wannan aya nazalat fi qaumin min al yahud ta saukani dangane da wasu mutane a cikin yahudawa takallamu bidhalika su suka fadi wannan magana marar kyau wa dhakaru has suka ambata su malaman tafsiri din minhum suka fadi wani sunan sa finhas ibn azura min ru'asai ulama al yahud fi al madinati daga cikin manyan malaman yahudawa a madina wa annahu lamma sami'a qawla allah ta'ala yayin da yaji fadin Allah madaukaki man dalladhi yuqridu Allah qardan hasana wane ne wannan da zai baiwa Allah rance rance mai kyau fa yudha'ifuhu adha'afan kathira Allah ya ninka masa da yawa ninki ninkin ba da yawa da kuma fadin Allah wa aqridu Allah qardan hasana suka baiwa Allah rance rance mai kyau sai wannan mutumi yace ala wajhi takabburi ta bangaren girman kai wattajarrui da tsaurin kai wato mutum ya faɗi abu da tsaurin zuciya da rashin tsoro shine tajarrui jur'a kenan asalin littafin malam yana cewa asalin littafin an sa at-tajarhum yawa at-tajarhum yace ya bincika bai samu ma'anar wannan kalma ba yace shine ya canza yace abinda yake nan shine at-tajarru'u at-tajarru'u shine tsaurin kai yawa ba tsaurin kai na girman kai ba ai ku ba hausa yana bambanta girman kai da tsaurin kai tsaurin ido yawa abinda ake cewa tsaurin ido baka ganin girman mutum ka gaya masa magana marar kyau a gabansa shi ake nufi da tsaurin ido ko to shine ake nufi da at-tajabbur at-takabbur wa at-tajabbur hadhihi al-maqala ya fadi wannan magana qabbahahu Allah malam yi masa addu'a Allah ya munana shi fa dhakara Allah anhum to sai Allah ya bada labari akan su wa akhbara annahu laysa bi bid'in min shana'ihim ai wannan ba shine farkon abubuwan munanawa da suke aikatawa ba bal qad sabaqa lahum min ash-shana'i sun aikata miyagun ayyuka daga irin nau'o'i daban-daban na miyagun ayyuka ma huwa nadhiru dhalika abinda ya kama da wannan ma'ana akwai irin abinda ya kama da wannan wanda sun fade shi can a baya ko kuma sun aikata shi na miyagun ayyuka sun yi a baya wa huwa shine mai qatlahumul anbiya bighairi haqqin kisan annabawa da suke ba tare da haƙƙi ba ma'ana ba sididi ba sadada haka kawai sun kashe annabawa da zalunci to malai yace hadal qaidu yuradu bihi wannan qaidin na bighairi haqqin abinda ake nufi da shi annahum tajarra'u ala qatlihim sun yi tsaurin ido da tsaurin zuciya ala qatlihim akan waɗannan annabawa ma'a ilmihim tare da ilimin su bi shana'atihi da cewa wannan abun mummunan aiki ne la jahalan ba wai saboda jahilci ba ba su kashe annaba wannan bisa jahilci ba wa dalalan ko dan kawai bata a addini a'a sun san cewa kisan annabawa ba daidai bane wannan wani abu ne da duk wanda ya karanta littafin Yahudawa ya sani agunsu abu ne mai sauki a ce a zo a kashe annabi ko manzonmu sallallahu alaihi wasallam ai sun yi kokarin kisan sa su turo masa dutse ko Allah madauki ya bashi labari ya tashi daga wurin to idan sun yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azamanin da shine mai karfi ina ga azamanin da su ne suke da karfi su waɗannan malaman nasu waɗanda dama su ne suka bata addini su din ne malaman a cikin su kuma akan samu annabawan Allah ya zaba annabawa ya aiko su amma sai su zo su ce wannan annabin ba su yarda da shi ba sai su bada fatawa magoya baya su kashe shi wannan abin sananne ne an yi shi da yawa a tarihin annabawa to sai shi la jahalan wa dalalan bal tamarrudan wa inadan kawai sun yi ne dan wato kangarewa da kuma wato girman kai da tsaurin kai wannan siffa su kenan sannan kamar da muka ji mallaka ya karanta mu karasa yace yukhbiru ta'ala an hali ha'ula'il muftarin alqa'ilina daga wata siffar har yanzu ta waɗannan yahudawa ko waɗannan mutane suna cewa inna allaha ahida ilaina ai wai Allah ya mana alƙawari alladhina qalu nan za mu shiga wannan aya ta gaba ko alladhina qalu waɗanda suka ce inna allaha ahida ilaina Allah ya karbi alƙawari gare mu ya mana alƙawari ya ce mu karbi yarjejeniya tsakanin mu da shi alla nu'mina li rasulin cewa kada mu yi imani dan wani manzo dan kawai ya zo mu yi imani da shi nan amana li da amana bi tasdiquhu amana lahu ay amana li sababihi li sababi da'watihi yawa ya zama cewa an yi imani da Allah saboda gaskata wannan annabi to su suka ce wai sun dau alƙawari daga Allah cewa ya ce da su kada ku yi imani da duk wani manzo hatta ya atiya na bi qurbanin wai har sai ya zo mana wato ya zo musu bi qurbanin da wani abun wato yanka da za a yanka shi dan neman kusanci wato kaman abun sacrifice abinda za a yanka domin neman kusanci da samun lada ta'kuluhu an-nar wanda wuta za ta zo ta cinye shi wannan abu ne sananne a gun yahudawa da idan suka yanka qurban wato abinda yake abin yanka don neman kusanci ga Allah subhanahu wataala sukan ajiye shi ne a wani wuri sai wuta ta zo daga sama sai ta kone abin ta cinye wannan ita ce alamar cewa an karba an gani yau sai suka ce Allah ya yi mana alƙawarin cewa kada mu yadda da wani annabi sai mun ga ya zo da irin wannan abin ya zo da abin da zai yanka shi na wani abin yanka yadda wuta za ta zo daga sama ta cinye alamar cewa eh da gaske annabi ne alamar cewa eh wannan abin da ya yanka an karba qul sai Allah ya ce da su qad ja'akum rusulun min qabli kace da su ai akwai manzanni da suka zo min qabli gabanina sun zo muku shine qad ja'akum sun zo muku tun kafin ni sun zo muku din kuma bil bayyinati da hujjoji wa bil ladhi qultu sun zo muku kuma da abinda kuka ambata me abinda kuka ambata wannan qurban ta'kuluhunna sun zo muku da wannan din duka to amma me ya faru falima qataltumuhum in kuntum sadiqin dan me kuka kashe su in da gaske kuke yi cewa kuna kisa ne kawai kuna kin annabawa ne waɗanda ba su zo muku da wannan abun ba gashi annabawan sun zo muku da shi amma kun ki wannan hujja ce mai karfi akan yahudu kasancewar su sun san cewa a littafan su akwai wannan magana cewa annabawan sun zo da hujjoji daban-daban-daban-daban da mu'ujizozi daban-daban kuma sun zo da wannan maganar qurban din yana nan da yawa amma duk da haka wannan din bai hana su kashe su ba ashe kisan annabawa suna yi ne dan me dan wancan abin da aka ambata a baya dan girman kai da kuma tsaurin ido ba dan kasancewar sun ga annabin ƙarya bane kamar da su suke dawa an fahimci zancan fa in kadzabuka Allah ce in sun ƙaryata ka faqad kuzziba rusulun to ai an ƙaryata wasu manzannin min qablika gabaninka su ma ja'u bil bayyinati sun zo da hujjoji wa zuburi da littattafai
wal kitabil munir da kuma littafi wanda yake mai haske wasu su ce at-taura kamar da zamu zo dai mu ji karin bayani akan sa ko takaddu da kuma littafi wanda yake mai haske idan muka tsaya a karatun shari akwai lokaci tayi minti biyar lokaci ya kare ke to mun fara yace yukhbiru ta'ala an hali ha'ula'il muftari Allah maduki ya bamu labari dangane da halin waɗannan masu kirkirar ƙarya su dangana ga Allah alqa'ilina masu cewa inna allaha ahida ilaina Allah ya karbi alƙawari daga gare mu ai taqaddama ilaina wa awsa ya gabata gare mu kuma yayi wasiya yayi umarni Allah nu'mina li rasulin kada mu imani dan wani manzo hatta ya'ti ya nabi qurbanin ta'kuluhu an-nar har sai ya zo da wato abin yankan da wuta za ta ci fajma'u bainal kadhibi 'ala Allah nan sun hada abubuwa biyu sun yi wa Allah ƙarya wa hasri ayatir rusuli bima qaluhu sun kuma takaita alamomin annabta sun tsaida ita kan wannan abun kawai shine alamar annabi na farko sun yi ƙarya cewa Allah ya alƙawari da su Allah bai alƙawari da su ba na biyu suka ce sai idan annabi ya zo musu ko manzo ya zo musu ne da me da abu qurban da wuta ta zo ta ci shi daga sama shine alamar shi manzo ne to wannan takaita cewa ita kadai wannan ita ce alamar manzo ita ma ƙarya ce an fahimci abin da haka wannan ƙarya guda biyu suka yi min hadhal ifkil mubin bima qaluhu min hadhal ifkil mubin da kuma wannan ƙarya wanda take bayyananniya da suka ambata na cewa sai an zo da qurban wa annahum illam yu'minu da kuma cewa in basu imani ba bi rasulin da manzo lam ya'tihim bi qurbanin ta'kuluhu an-nar to ba zai zo da wato wannan abin yanka da wuta za ta ci ba ma'ana kenan manzon da basu imani da cewa manzo bane to ba zai zo da wannan ba haka nan kuma manzon da bai zo da wannan ba kuma ba manzo bane kun fahimci abun ta kowane bangare ba za su yadda da shi ba fahum fi zalika to a wannan wuri a wannan abin da suka ambata مطيعون لربهم ملتزمون عهده su ariya wasu suna ganin cewa su suna da'a ne ga ubangiji kuma suna lazimtar alƙawarin da suka yi wa Allah cewa ba za su saba masa ba annabi in ya zo ba za su yi imani da shi ba sai in ya sifantu da wannan sifa cewa ya zo ya sa abin yanka an yanka shi a wurin wuta ta ci ita ce alama cewa annabi ne na gaskiya wa qad ulima anna kullu rasulin yursiluhu Allah sanannan abu ne cewa duk wani manzo da Allah yake aikowa yu'ayyiduhu min al-ayati wal barahim Allah yana karfafa sa da ayoyi da hujjoji bima ala mithlihi amana al-bashar da irin abinda da gurgurdan irin sa ne al-umma baki ɗaya ma za ta iya imani ma'ana jinsin bashar baki ɗaya za su iya imani da abinda kowanne annabi yazo da shi ko da aya ɗaya sai yazo da ita aya nan ana nufin me mu'ujizozin annabawa kowanne annabi da irin abin da Allah ya zaba ya bashi na mu'ujiza to kowanne daya na mu'ujizar annabawa kowanne annabi guda daya inda a ce bai zo da komai ba sai mu'ujiza daya sau daya taba yin ta ma a rayuwa to wannan abun ya isa ya zama duk al'ummar dan adam in suka ganshi ya isa ya gamsar da su su zama mu'mini shine abin da ake nufi a wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata wannan lafazin annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisin da yake ambatawa sai yace amma ni abin da aka bani shine me Qur'ani an gane kowanne annabi yana zuwa da abin da ya isa an mutane su yi imani da shi shi kadai ko da iya wannan ya zo da shi amma ni Allah ya bani Al-Qur'ani shine mu'jizata sai yace wa lam yaqsir han ala ma qaluhu Allah bai takaita abin akan iya abin da suka ambata ba na cewa sai an zo da abin wato yanka wanda za a bar shi sannan kuma wato wuta ta ci faqad qalu sun faɗi ifkan abin da ke ƙarya ne lam yaltazimuhu basu lazimce shi ba wa batilan sun rungumi ƙarya wadda take lam ya'malu bihi basu yi aiki da ita ba ولهذا امر الله رسوله ان يقول له شي يسا الله ملكي عمر شي منزنسا صلى الله عليه وسلم يا غيا مسو مي زي غيا مسو zamu ji a darasin mu na gaba insha Allah saboda kurewar lokaci zamu tsaya anan cikin abin da zamu karanta na abin da malam ya rubuta amma ayoyin dai mun ji bayanin su a takaice Allah subhanahu wa ta'ala kara mana ilmi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik